sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Sule ce tare da Salfilu Hashim Kumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na Laraba. Sai su daga watan Satumbar shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Salfilu da kanin labarai.
Jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin rattaba hannu a fadar White House na yarjejeniyar maidar da hulɗa tsakanin Isra'ila da kasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawa neman sulhu da ake yi kan makomar ƙasar Afghanistan zai zama da wahala. Haka kuma za a ji cewa kallon da ake yi wa Amurka a matsayin babbar ƙasa a duniya ya dasa shi tun da Donald Trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 2016.
Kanin labaran kenan. Kwararru sun bayyana matakai da za a bi wajen shawo kan matsalar karancin abinci da kuma kuncin rayuwa a Najeriya da aka danganta ga iftila'in ambaliyar ruwan sama.
Idan gwamnati tana so ta samar da abinci a cikin sauki, ta nada kwamiti na kwararru masana wannan hukumomin da su aka nada din.
Taron ECOWAS a Ghana ya maida hankali wajen magance matsalar rikicin siyasar Mali da maida kasar kan turbar demokradiya nan da watanni 12. Muna kuma tafi da rahoto akan rasuwar sarkin biyu da ke jihar Borno a Najeriya da gurbin da ya bari.
Mu akan wannan mun ga kuma akai gina mun ga ribo mun ga abun yana da alheri a tsayo.
Murtala Faruku Sankina zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin rattaba hannu a fadar White House na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin kasar Isra'ila da kasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain. Waɗannan shugabanni masu hangen nesa za su saka hannu a yarjejeniyoyi guda biyu, ta farko tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa a cikin fiye da kashi ɗaya cikin huɗu na ƙarni, a cewar Trump. Ya kuma ƙara da cewa a tarihin Isra'ila baki ɗaya irin waɗannan yarjejeniyoyi biyu aka taɓa samu. Yanzu kuma mun cimma nasarar biyu a cikin wata guda kacal. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular Larabawa Abdullah bin Zayed sun rattaba hannu kan yarjejeniyar da ake wa laƙabi da Abraham Accord, ma'ana yarjejeniyar girmama annabi Ibrahim uban Yahudu da Larabawa. An gudanar da wannan zaman ne a shirin kudu ta fadar White House. An fara cimma yarjejeniya tsakanin Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne ranar 13 ga watan Agusta. Sai kuma ranar Juma'a da ta gabata ita ma ƙasar Bahrain ta ce a hukumance za ta amince da ƙasar ta Yahuda a matsayin ƙasa. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Talata sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawar neman sulhu da ake kan makomar ƙasar Afghanistan zai zama da wahala, amma zai taimaka wajen rage kuɗaɗen da ake kashewa na yaƙi tare da haɗari ga Amurka. Pompeo ya yi wannan furuci ne daga Washington yayin da ƙungiyar Taliban da wakilan gwamnatin Afghanistan ke ci gaba da tattaunawa a birnin Doha na ƙasar Qatar. Kwanaki huɗu kenan domin cimma matsaya akan manufar samar da yarjejeniyar zaman lafiya da za ta kawo ƙarshen tashin hankalin da ya kwashe shekara da shekaru a Afghanistan. Tattaunawar da Amurka ta shirya an fara ne tun ranar Asabar a babban birnin Qatar, inda aka bayyana bangarorin biyu damar amincewa da kawo ƙarshen tashin hankalin na dindindin da samar da yarjejeniyar raba madafin iko a Afghanistan bayan janyewar dukkan dakarun Amurka da na ƙasashen ƙawaye.
Sarfilu Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan, bari mu shiga babin rahotanninmu. Kwararru sun bayyana matakan shawo kan matsalar karancin abinci da kuncin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fuskanta, tare da danganta lamarin ga iftila'i na ambaliyar ruwan sama da kuma uwa uba, ƙarin farashin man fetur da na wutar lantarki. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoto.
Daga cikin abin da ya jawo rashin abincin ya ƙare a wurin mutane, amma kuma ba ƙarewa gaba daya ba akwai wato saye a tsoraci mutane suna sai suna tarawa wasu wanda suke da shi yanzu akwai store da ake da abinci birgit suna ganin kamar yanda yake farashin ma yanzu kamar zai saki karawa ne suke gani masu mugun rufi Allah ya kiyaye sannan uwa uba an san hurare da yawa ba a yi noma ba arewacin Najeriya nan a Niger an muna jin matsalolin da suke faruwa rashin wato inda aka samu ruwa da sauransu saboda haka mutane suke ganin kamar cewa shekara mai zuwa ai tsada abinci zai wala abinci shi yasa a yanzu ake tsada wannan abincin
sakataren yada labarai na kungiyar manoma a Najeriya Afan Muhammad Magaji kenan cikin wani rahoto da babban bankin duniya ya fitar faduwar da aka samu a farashin man fetur da kuma annobar COVID-19 ta sa Najeriya cikin matsalar tabarbarewar tattalin arziki wanda a cewar sa idan ba a gaggauta samo mafita da ka iya kawo sauyi to kasar za ta dade cikin wannan yanayi musamman a wannan yanayi da aka yi kari a farashin kudin man fetur da na wutar lantarki a kasar a cewar Alhaji Sani wani babban dan kasuwa idan dambu yayi yawa baya jin mai
to abinda da sokolojin da tsanci ne za a samu a tsananin rayuwa in abinci ya tsada ai yanzu abincin manoman mu ne suke sayarwa that is an tsada ai don a samu kudi to manoma su suke samu kudi kuma gwamnati ba ta iya suna wata sai za ta religion din su duka ba kuma rin za ta bar a just na dan wani karamin yanayi wanda wani ba zai iya ci shi ba ci wata daya ko wani abu
masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi yayi kari da cewar
ni la aka dauki matakai sosai ba tana iya lalacewa wa talakawa ya zama to abinci yana da ɗayan tsada su gagara saya lura da kuma karancin kudade da ke hannun jama'a yanzu misali yanzu idan gwamnati tana so ta samar da abinci a cikin sauki ta nada kwamiti na kwararru masana wannan hukumomin da su aka nada din su fito da kudin da gwamnati ta kafa ko daga gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin karamar ko kuma gaba ɗayan su sai su sai wannan kayayyaki da farashin su ke faduwa din to kaga manomi zai samu riba su kuma sun saya sun ajiye sun kisa bari wa miyagun ɗan kasuwa waɗanda idan suka saya ya kare gaba ɗaya a kasuwa to za su shammaci mutane lokacin da gaba ɗaya abinci ya janye a kasuwa
har ilau da daga cikin hanyoyin shawo kan wannan matsalar shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa manoman kasar shawara wajen noma abinci a duba da cewa ba ta da kuɗin da za ta biya wajen shigowa da abinci daga wasu kasashen Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Shamsiya, ta har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfil Hashim da ƙarin labaran.
Wani sabon rahoto da hukumar kula da yawon bude ido ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNWTO ta fitar jiya Talata. Na nuni da cewa annobar coronavirus ta haddasa raguwar tafiye-tafiye a faɗin duniya a farkon watanni shida na wannan shekara. Bisa lafazin hukumar UNWTO, samun raguwar tafiye-tafiyen daga watan Janairu zuwa watan Yuni na wannan shekara ya haifar da asarar dala biliyan 460 na kudaden shiga da ake samu daga masu yawon bude ido. Wannan asara da aka samu ta ninka sau biyar wadda aka taba samu a shekarar 2009 lokacin da aka yi fama da matsalar tattalin arziki a faɗin duniya. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi a wata sanarwa cewa ta yi kiyasin za a ɗauki tsakanin shekaru biyu zuwa hudu kafin tafiye-tafiyen yawon bude ido ya dawo daidai da na shekarar 2019. Kallon da ake yi wa Amurka a matsayin babbar ƙasa a duniya ya dusashe tunda Donald Trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 2016 a cewar cibiyar bincike ta Pew. A wani zaben jin ra'ayin jama'a da cibiyar binciken wadda Amurka ke ɗaukar nauyi ta gudanar a ƙasashe 13. Ta gano kashi 41 cikin 100 ne na waɗanda aka ji ra'ayinsu a Birtaniya ke da ra'ayi mai kyau akan Amurka, wanda shi ne kaso mafi karanci da aka taɓa samu a dukkan binciken da cibiyar Pew ta gudanar a ƙasar. Kashi 31 cikin 100 na al'ummar Faransa ke goyon bayan Amurka, da ke daidai da sakamakon jin ra'ayin da aka gudanar a watan Maris na shekarar 2003. Zaben jin ra'ayin ya kuma gano cewa yawancin illar da Amurka ta samu a irin manyan ƙasashe ƙawayenta na da nasaba da yadda take tunkarar annobar coronavirus. Kashi 15 ne cikin 100 na ƙasashen da aka yi wannan bincike suka amince da yadda Amurkan take tunkarar annobar. Jami'ai a Sudan sun yi gargaɗin cewa cigaba da samun ambaliyar ruwan da ake yi zai iya lalata gine-ginen tarihi ciki har da birnin Mero. Mai dimbin tarihi idan har aka ci gaba da samun ruwan sama da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihi. ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe makonni biyu ana samu ya haddasa kogin Nile yin ambaliyar ruwan da ba a taba ganin irinta ba wanda ta yi sanadin rabar dabban mutane da mahallansu tare da haifar da barazana ga wuraren tarihi yanzu haka dai ambaliyar ruwan ta lalata ban ɗakin sarki na fadan Nero tsohon birnin da ke gabashin kogin Nile kusan kilomita 200 daga arewa maso gabashin birnin Khartoum
Gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa zangon rahotannin mu. Taron shugabanni da gwamnatocin kasashen ECOWAS a kasar Ghana ya maida hankali akan maido da kasar Mali kan turbar demokradiya nan da kankanin lokaci. Ga wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas da karin bayani.
Kasashe takwas da shugabannin juyin mulki ke halartar taron na Federal Select, Nigeria Goodluck Jonathan, shugaban kasar Togo Farid Nasibi, Macky Sall in Senegal, da Maka Kabore na Burkina Faso, da Kasayemi Osibanjo na Nigeria, da Muhammad Yusuf na Niger, da Alpha Conde, da Alhassan Ouattara na Cote d'Ivoire, sai tawagar haɗin gwiwar da shugaban committee na ƴancin mutane Kenel Asimi Kweta, shugaban ECOWAS Akufo Addo, a wurin bude taron na tuntubar juna, yana ce akan bukatar a mayar da Mali bisa turbar demokradiya cikin gaugawa.
This is my first assignment as chair of the ECOWAS Authority.
Wannan ne aiki na farko a matsayin shugaban hukumar ECOWAS. Dalili na wannan taron sauki ne. Wannan kasa ba ta bukatar wani jinkiri wurin iriya gwamnati tabbatatta bayan abin da ya faru a ranar 18 ga watan Agusta yayin da aka hambari takwaran mu mai martaba Ibrahim Bubakar Keita. Shugaban Akufo Addo ya gode wa jagororin juyin mulkin da sun kabbari hambararren shugaban kasar ya tafi da duba lafiyarsa a kasar waje. Shugabannin dai na tattaunawa sirce inda za a fito da sanarwar bayan taro a lokacin da nake gabatar da wannan rahoto. Wani masanin tsaro Adam Bona ya ce a matsayin chairman ECOWAS shugaba Akufo Addo na da karfin siyasa da kwarewar da zai jagoranci taron wanda zai kai su ga mayar da Mali bisa turbar demokradiya. Hali da ake ciki a Mali musamman Sahel, Niger, Ahagu, Burkina Faso bayan abinda ya faru waɗannan mutane ya kamata su kula yarjejeniya kan yadda za su ɗauka su magance wannan lamari musamman yayin da shugaban Adawa ya so matattara taron magoya baya da sauransu. A wata ci gaba kuma wani babban malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Ghana Dr. Saida Ali ya jinjinawa shugaba Akufo Addo da yadda ya gayyato shugabannin kasashen ECOWAS su samu bakin zaren warware rikicin na Mali. Mali kasa ce mai girma kuma tana da iyakoki da kasashe na Afirka kamar biyar don shi rashin kwanciyar hankali a Mali zai iya shafan sauran kasashen Sahel. Hanyar warware rikicin na da muhimmanci ga duk sauran kasashen Sahel. Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, bari mu tsallaka biyu da ke jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya, inda rasuwar sarkin biyu mai martaba Mai Umar Mustafa ya bar gibi da mutanen garin ke kokawa zai yi wuyar cikewa. Daga Maiduguri ga wakilin mu Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton.
Yadda aka yi jana'izar mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Umar Mustafa Aliwi a ƙauyen Bikuta da ke karamar hukumar biyu a jihar Borno. Mai martaban ya rasu ne dai a daren Litinin a kuma asibitin gwamnatin tarayya da ke garin Gombe a cewar kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da al'adun cikin gida Honorable Babakura Abba Jatau. Marigayin ɗan shekaru 80 da haihuwa ya rasu ne ya bar mata hudu da yaya 66 da kuma jikoki 73. Sanatan tafi barista Ibrahim Birma wanda kuma ya kasance shine shugaban mutanen da ke da alhakin nadin wani sarki. Na yi kira kin meka ko ina aka sa gaba yanzu ga dai abin da ke cewa
yanzu hidima cike da hawaye don tsakanin mu da shi age difference ma da kuma yadda ya rike mu da uba ne so waye zai hau waye ba zai hau ba wannan bai taso ba amma dole ne kuma al'amarin duniya dole sai an yi shi kuma ni dai ba wanda muka zauna da shi muka magana ko ba wanda ya kawo magana
to ranka daga man shi da za a iya bayyana mai martaba ne irin halayyar sa ganin cewa kana ɗaya daga cikin makusantansa kuma na gaba gaba ma a fada
to ni dai as chairman council of kingmakers da kuma one of his trusted confidants ni na san dai kun ga gaya mana kada kai abin da zaka shiga ku kuma al'amari da government an zo gaje ga inda za a yi ai mun zo gaye an ba da ya saba wani moral or religious ethics ba kuma akan wannan muka tsaya kuma akai gina mu mun ga ribar mun ga abin yana da alheri a gare mu baka yi kwaiyo ka da hankalin kowa ba
to ko me matasan cikin garin biyu suka ci da wannan rashi ga dai abin da Muhammad Chafola ya soma da cewa
eh matasan biyu wa mun yi babban rashi mutuka dan sarki ne ke da tawa ne kuma mutum ne mai son jama'a to wannan abun da mun yi babban rashi ne ubangiji Allah ya murgo to kwanda muke kuma ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamshe shi wanda kuma zai karbe shi kuma ubangiji Allah ya sa ya dauki irin halin shi
dole da birma da matasan suke zama martaba ai ya wuce misali yanzu wannan rikin nan an yi ma youth ne ba wai ma manya ba ne wallahi sosai
kamar yake tafiyar da al'amuransa da matasa ne a wannan gari na biyu
ai duk problem na matasa an ga za su ga amar tankar yana dauka kan problem na shi
yanzu dai al'umman garin biyu su so mu karkade kunnuwansu ne su ji wannan zazzabo musu a matsayin sabon sarki da zai mai gurbin marigayin Alhaji Mai Umar Mustafa Aliyu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala Sanyina da shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Duk da yake an sa ni ci gaba a tsarin demokradiyyar kasashen nahiyar Afirka, to amma fa da akwai gyara, yanzu shugaban babban taron majalisar ɗinkin duniya mai barin gado. Kilu ta jabo a yayin da jami'an tsaron Najeriya na DSS a Kaduna suka gayyaci mai fashin baki Mahdi Shehu a kan jajjakar gwamnati a kan sha'anin tsaro. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin da ta gabata ne shugaban taron majalisar ɗinkin duniya Farfesa Tijjani Muhammad Bande ya kammala wa'adin shugabancinsa na tsawon shekara ɗaya bisa wakiltar nahiyar Afirka. Farfesa Bande ɗan Najeriya ne da ke zaman jakadan ƙasar a majalisar ɗinkin duniya kuma ya riƙe muƙamin mataimakin shugaba tun daga shekara ta 2016 kafin a zaɓe shi a matsayin shugaba a watan Satumban bara. A tattaunawarsa da muryar Amurka, Bande ya ce a demokradiyyance an sami ci gaba a kasashen nahiyar Afirka, to amma har yanzu akwai gyara idan aka kwatanta da wasu kasashen duniya.
Ita demokradiyyar nan abu ne na zaɓe na mutane, hanyoyin zaɓe sukan iya bambanta. Wani lokaci kasashe da ke magana akan zaɓe sai ka ga cewa su ba su son a yi zaɓe wanda ba su suke so ba. Akwai zargi iri-iri misali akan a biya wasu a wasu kasashe domin wata manufa, akwai wannan, amma akwai kuma hulɗa wadda ke tana yiwuwa daidai take ta taimakon juna. Amma ita demokradiyya an santa akan a ba kowa haƙƙin abinda zai yi akan zaɓen mutum ko wanda ake son ya shugabanci da sauransu. To babu ƙasa wadda take da cikakken ma'auni akan demokradiyya, ma'ana kowace ƙasa tana buƙatar gyara akan wasu abubuwa, don za ka iya wasu sun ga an bar su baya, wasu ana ganin ko an yi zaɓen ba a yi da su. To duk wannan abu ne wanda shafi ba zaɓe kawai shi ne demokradiyya ba, zaɓe yana da muhimmanci ga demokradiyya in an yi shi daidai, amma kuma a ga cewa bayan zaɓen an kula da zanto jama'a sun yi abin da suka yi alkawari, in ba shi kuma kada fidda su yi wuya kaga akwai matsala.
Ya za ka bayyana yadda demokradiyyar take tafiya a lahiyar Afirka?
Ai, tafiya na da tarihi. Idan ka dubi shekara 30, za ka tambaya ina ake zaɓe. Idan za ka tambaya ke ka shekara 30 suna da yawan gare ka. Ni ma suna da yawan gare, amma dai ina da wayo na shekara 30. Saboda da ya kamata in za a duba, dan duba su dan baya, don kada ka sai a gauri suka. In an gauri suka ba a ganin an ci gaba. Akwai ci gaba ƙwarai da gaske. Misali, za ka na da tun wai a yi zaɓe shugaban ƙasa na nan yana so kuma suna cikin zaɓe shi faɗi amma yanzu ƙasashe da yawa ko a nahiyar mu haka ta faru akwai ci gaba kuma zai a ci gaba da abin da an daidai a yi gyara.
A farkon makon nan ne jami'an hukumar tsaron Najeriya ta DHS a Kaduna ta gayyaci mai fashin bakin nan dan asalin jihar Katsina Mahadi Shehu wanda a yan kwanan nan yake kyakkyakar gwamnatin tarayya da kuma musamman ta jihar Katsina dangane da wasu al'amura da yake gani ba daidai ba da suka danganci matsalar tsaro. Mahadi Shehu ya bayyana yadda ta kasance a tsawon sa'a daya da ya yi a ofishin jami'an tsaron kafin su bar shi ya koma gida.
Bayan dai na shiga minti 15 na farko gaisuwa ce ta irin ga koyata da bako. Minti 44 na gaba kamar penti ne yema Najeriya. Kuma ina ji a matsayin shi na dattijo da ranne ba yaro bane ba ya nuna cewa ba inda ba a samun matsala a rayuwa. Kuma ita babu wata matsala wata gagari gyara. Kiran da ya shi ne a cikin wannan hali da ake ciki na Najeriya na ƙasa da matsaloli daban-daban na siyasa na zamantakewa na addini na tattalin arziki ƙasa ya kamata mutane su ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa da gyara ta. Kaga wannan ai magana ce da ba sabani a cikin ta gaskiya ne.
To sai dai gayyatar ta Mahadi ta janyo hankalin wasu matasa a Kaduna. Waɗanda nan take suka bi sawun sa zuwa ofishin jami'an tsaron na DSS a ƙarƙashin jagorancin ambasada Abdul Malik mai jama'a.
Mun zo ne mu raka Alhaji Dr. Mahadi Shehu saboda wannan kokari da yake yi na fayyatar da mutanen Najeriya su gaya musu gaskiya akan abubuwan da ke faruwa a jihar Katsina. Muna so a ringa haka ba ma a Katsina kawai ba a Najeriya gaba ɗaya, Arewa gaba ɗaya, kuma da Najeriya gaba ɗaya. Saboda gaskiya wannan rashin tsaro kowa na ganin abin da ke faruwa a Katsina. Kuma an kashe miliyoyin kuɗi akan wannan harka na tsaro har yau ba zo ƙarshe ba sai dai ma ƙaruwa yake kuma kullun kashe mutane ake.
Ba kwa gudun wannan fitowa na ku ya zama kamar katsalandan ga tsarin tsaro tun daga yata shi kawai akai.
Ba mu a tunaninmu ba katsalandan bane saboda mu a matsayinmu na matasa san Arewa masu kishin Arewa lokaci yayi da kowa zamu fito mu gaya ma duniya abin da ake ciki zamu kuma wannan hanyar ne kawai zamu iya bada namu gudunmuwa na tabbatar da cewa tsaro ya dawo yadda yake da Arewacin Najeriya.
Fargaban me kuke kuka biyo shi
saboda mun ji an kira shi ne nan office din DSS za a tambaya mai tambayoyi domin fito mu nuna mu DSS din da duniya cewa ya kamata su bincike gwamnatin jihar Katsina ne ba wai shi da a kira a dinga tambayoyi ba.
To sai dai kuma Mahadi Shehu ya ce duk da wannan gayyatar da aka yi masa ba abin da zai sauya al'amuransa.
Ina nan akan bakana, ina nan akan matsayina, babu canji a ciki. Karkashin demokradiyya fa idan ba ka son wani ya shari akan ka, in ba ka son wani ya soke ka, in ba ka son wani faɗi faɗi a ra'ayinsa, dan Allah kai mai demokradiyya ko wanda aka zaɓa ko wanda aka appointin ko wanda aka lika, dan Allah ka ce gida. Maganar demokradiyya magana ce ta kowa na da ƴancin fiɗin ra'ayinsa. ƴanci na ne, ra'ayina ne, ba mai iya hana ni, ba mai iya canza ni.
Wasu na da alakanta irin wannan gayyata don an yi wa wani irin wannan Obade mai lafiya da maganar tsaro. Ba ka fargaba kila a kalaman da kai na ƙarshen nan game da gwamnatin tarayya akwai abin da za a kalla da iya kawo tunnuku akan tsaro.
Na jira sai mun gani. Ni dai na san akwai wanda malaman addinai daban-daban tsinuwa suka yi zagi. Mutanen Kudu suna nan kullun tsine wannan gwamnati suke suna suke kira su yi zagi. In dai wa'annan mutanen ba a basu kuma game da ban tsaro. Ina jira in ga me za a yi maki.
Idan masu saurare za su iya tunawa ko a cikin shirinmu na ciki da gaskiya, Mahadi Shehu ya bayyana wasu tarin hujjoji da yake zargin gwamnatin Aminu Bello Matsari ta jihar Katsina da wawure kudaden jihar har kusan naira biliyan 52 da sunan yaki da matsalar tsaro da ke addabar jihar.
Tabbatattun takaddu wanda suka samu asalinsu daga cibiyoyin gwamnatin jihar Katsina sun tabbatar da cewa ba a gaya ma mutanen Katsina gaskiya, ana gaya masa kare-kare-kare-kare, ana yin sama da faɗi da dukiyarsu. Da kanshi gwamnan nan ya kalli mutane ya ce musu wallahi ina jin kunyar kallon idanuwan Katsinawa a cikin idanuwansu saboda ban san me zan ga musu ba saboda na kasa karar rayuwarsu a inda ake zama na tsari na hankali kamar ta daga ran nan da shi da dukkan gwamnatin suka amma yana nan zan akan kujerar nan kudin da ake kashewa daga shi daga wata na 6 na shekara ta 2015 zuwa wata na 4 shekara ta 2020 wannan shekara abin da suka bannatar suka kashe a cikin harga ta albazanci biliyan 50 da ju da sunan cewa wai an kashe su ne akan tsaro sai abin ya bayyana cewa yawan kudin da ake kashewa na karuwa da yawan kudin da mutane da ake kashewa
to sai dai a wancan lokacin mataimaki na musamman na gwamnatin Katsina akan sha'anin watsa labarai Murtala Ibrahim Kafur ya musanta waɗannan zarge-zargen
alhamdulillah kusan dukkan inda yake koke zaka iske abubuwa ne da idan kai amfani da hankali kai amfani da iliminka da kuma koda gamagarin tunani ne na dan adam ka zanna ka ce a gwamnatin da ta shekara kusan muna iya cewa 6 a yanzu wanda ba ida cika 6 ba ga baki da gwamnatin da duka shekarar ta 5 da ɗan watanni sai ka fito kana zargi na kukan an taba kaza an kwashi kaza a can wani barawo ne ko kuma wani ya dauki kaza ko an dauki kaza an ba mu wani abinda kake togon kana dogara da shi wata hujja ce wanda duk yake iya daukar ta ya baka baka da tabbacin aminci shi baka da tabbacin sahihanci shi ina mai tabbatar maka daga lokacin da gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari ta anshira ga mulki zuwa yanzu da nake maka magana naira 5 da ta shigo jihar Katsina wanda ta shafi harkar tsaro babu abin da gwamnatin mai girma matawallan Hausa da Latin Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari tai amfani da su ta hanyar da bata dace ba
anan za mu dace aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Al-Hikaya da Isa Lawal Ikara Cuba Radio Donin ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin rataba hannu a fadar White House na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin ƙasar Isra'ila da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain. Waɗannan shugabanni masu hangen nesa za su saka hannu a yarjejeniyoyi guda biyu ta farko tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa a cikin fiye da kashi ɗaya cikin huɗu na ƙarni a cewar Trump. Ya kuma ƙara da cewa a tarihin Isra'ila baki daya irin waɗannan yarjejeniyoyi biyu aka taɓa samu yanzu kuma mun cimma nasarar biyu a cikin wata guda kacal a ɗaya bangaren kuma jiya Talata sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawar neman sulhu da ake kan makomar ƙasar Afghanistan zai zama da wahala amma zai taimaka wajen rage kuɗaɗen da ake kashewa na yaƙi tare da haɗari ga Amurka Pompeo ya yi wannan furuci ne daga Washington yayin da kungiyar Taliban da wakilan gwamnatin Afghanistan ke ci gaba da tattaunawa a birnin Doha na kasar Qatar. Wani sabon rahoto da hukumar kula da yawon bude ido ta Majalisar Dinkin Duniya UNWTO ta fitar jiya Talata na nuni da cewa annobar coronavirus ta haddasa raguwar tafiye-tafiye a faɗin duniya a farkon watanni 6 na wannan shekara. Bisa lafazin hukumar UNWTO samun raguwar tafiye-tafiyen daga watan Janairu zuwa watan Yuni na wannan shekara ya haifar da asarar dala biliyan 460 na kudaden shiga da ake samu daga masu yawon bude ido. Kallon da ake yi wa Amurka a matsayin babbar kasa a duniya ya dusashe tunda Donald Trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2016 a cewar cibiyar bincike ta Pew. A wani zaben jin ra'ayin jama'a da cibiyar binciken wadda Amurka ke daukar nauyi ta gudanar a kasashe 13 ta gano kashi 41 cikin 100 ne na waɗanda aka ji ra'ayinsu a Birtaniya ke da ra'ayi mai kyau akan Amurka wanda shine kaso mafi karanci da aka taɓa samu a dukkan binciken da cibiyar Pew ta gudanar a kasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da caji wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji abokan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama muna miƙa ta'aziyar mu ga ƴan uwa da iyalai da kuma al'ummar biyu baki ɗaya bisa rasuwar mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Umar Mustafa wanda ya rasu a daren Talata. Allah ya gafarta masa ya kuma ba wa al'umma da iyalansa hakurin wannan babban rashi. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya tayani gabatar da shirin da Tuba Radio Dome da ya hada shirin kuma ya bada umarni da injiniyan mu na yau Aisha Tsile ce yake muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC.